Sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Talata 6 ga watan Oktoba shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafe da shi ga kanun labarai.
To Murtala, kamuwa da coronavirus da shugaban Amurka Donald Trump yayi ya sake karkatar da gangamin yaki neman zaben Amurka akan batun annobar kasar da take kan gaba, wurin yawan kamuwa da cutar da sama da mutum miliyan 7,400 da kuma mace-mace sama da 209. Hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta faɗa a jiya Litinin cewa COVID ka iya yaduwa ta iska, ganin kwayan cutar na iya dadewa cikin iska sa'o'i da dama, kamar yadda kwararru ke bayyana damuwa akan kiwon lafiyar jama'a da cewar yana yiwuwar cutar na yaduwa ta iska. Sama da fursunonin mayakan jihadi 100 ne aka sake a kasar Mali a cikin wata musaya da aka yi da wani dan siyasa da kuma wata ma'aikaciyar jin kai yar Faransa.
Kanun labaran kenan. Idan muka leka a taskar rahotannin da muke dauke da su kuma, za ku ji cewa babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya ya haramta wa rundunoni na musamman masu yaki da laifuka kafa shingayen bincike. To sai dai masana na ganin ba anan kadai gizo ke sakar ba.
A tabbatar da cewa an canza tsarin da ake daukar jami'an 'yan sanda, jami'an da ake kamawa da laifuka, a tabbatar da cewa kowane ne kuma matsayin shi da an dauki mataki kuma an tallata wa duniya.
Masana shari'a da kundin tsarin mulki a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan jita-jitar da ake bazawa ta yunkurin tsohon shugaban kasar Goodluck Ebele Jonathan na sake tsayawa takarar zabe a shekara ta 2025.
Tsarin mulkin mu baya da wani gargada akan cewa ba za a zaɓi mutum ya kasance so biyu ba, kuma ba za a rantsar da mutum ya kasance so biyu ba office.
Haka kuma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya da Baba Yakubu Makeri zai gabatar a yau. To amma kafin duk waɗannan, bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kamuwa da coronavirus da shugaban Amurka Donald Trump yayi ya sake karkatar da gangamin yakin neman zaben Amurka akan batun annobar kasar da take kan gaba, wurin yawan kamuwa da cutar da sama da mutum miliyan 7,400 da kuma mace-mace sama da 209, a cewar jami'ar John Hopkins. Wakilin muryar Amurka Brian Pardon ya faɗa cewa Amurkawa na bayyana mabambantan ra'ayoyi, yayin da wasu ke tausaya wa shugaban ƙasar, wasu kuma na zargin shugaban ne da yi wa annobar rikunsa kai nan kashi da kuma rashin biyewa sharuɗoɗin lafiyar jama'a. A ƙarshen mako, magoya bayan shugaba Trump sun taru a gaban asibitin soji na Walter Reed da ke jihar Maryland, yayin da ake masa jinyar coronavirus, inda suke masa addu'a Allah ya bashi lafiya cikin gaggawa. Alexander Bush yana ɗaya daga cikin magoya bayan Trump.
He's strong, he's a fighter, so I have every hope, but I mean obviously they need to take every.
Yace mai ƙarfi, mayaki ne, kana ina kyautata masa zato sosai, amma ina nufin a bayyane yake akwai buƙatar yin takatsantsan. A wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da Reuters ya yi, ya nuna damuwa da ake nunawa game da lafiyar shugaban ƙasar ba zai taimaka masa ba wurin neman sake zaben shi, yayin da har yau ɗan takarar Democrat Joe Biden yake ƙara samun nasara, inda yanzu ake da ratar kashi 10% da Biden ke gaban Trump. Hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta faɗa a jiya Litinin cewa COVID-19 ka iya yaduwa ta iska, ganin yadda kwayar cutar na iya dadewa cikin iska sa'o'i da dama, kamar yadda kwararru ke bayyana damuwa akan kiwon lafiyar jama'a da cewa yana yiwuwar cutar na yaduwa ta iska. Shawarar CDC na zuwa ne makonni 2 bayan da hukumar ta wallafa wani labari daga baya ta sauke game da irin wannan batu da ya tada muhawara akan yadda cutar ke yaduwa. A cikin bayanan na jiya Litinin, CDC ta ce akwai shaidar da ke tabbatar da mutane da suka kamu da COVID-19 ka iya yaɗawa sauran mutane da suka basu nisan taki 6, amma a cikin wuri da babu hanyar da iska ke fita. ta irin wannan yanayin CDC ta ce masana kimiyya sun yi imanin cewa za a iya kamuwa da cutar ko da ɗan kankanin yawu daga mutum ko wasu abubuwa kamar feshi daga mutumin da ya kamu da COVID-19 ya isa ya yaɗa ƙwayar cutar. Sama da fursunonin mayakan jihadi 100 ne aka sake a ƙasar Mali a cikin wata musayar da aka yi da wani ɗan siyasa da kuma wata ma'aikaciyar jin kai 'yar Faransa. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya faɗa cewa an tattauna batun sake madugun 'yan adawan Mali Sumaila Sise da ma'aikaciyar jin kan ƙasar Faransa Sofia Petronin ne a ƙarshen mako. Sise mai shekaru 70 a duniya da ya zo na biyu a zaɓukan shugaban ƙasa sau uku yana cikin gangamin yaƙin neman zaɓe ne a tsakiyar ƙasar a cikin watan Maris tare da wasu mutum shida ne aka yi garkuwa da su a wani hali da aka kashe mai tsaron shi. Ana kyautata zaton Sise da tawaggarsa dai suna hannun ƙungiyar mayakan jihadi ne da ke da alaƙa da Al-Qaida. Ana sa ran 'yan bindigan da ke garkuwa da Sise su ma suna buƙatar sako mutumin su da ke ɗaure a gidan yari a hannun gwamnatin Mali a cikin 'yan watannin nan a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press.
To madalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake dawowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu leƙa taskar rahotannin namu. Babban sifeto janar na 'yan sandan Najeriya ya dakatar da rundunonin 'yan sanda na musamman masu yaƙi da miyagun laifuka kamar SAS da STS da ITR da dai sauransu daga yin sintiri da kakkafa shingayen binciken ababen hawa a titunan ƙasar. Wata sanarwa da kakakin rundunonin 'yan sandan DSP Mike Mbayar ta ba wa hannu ta kuma haramtawa jami'an fita aiki ba tare da sanya kayan sarki ba. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Daukar wannan mataki dai ya biyo bayan yadda rundunar ta bankado irin aika-aikar da wasu jami'an da ke tafkawa ne ta hanyar fakewa da guzuma suna harbin karsana wanda kuma hakan ya sabawa dokoki da ka'idojin aikin ɗan sanda. Sofeto janar na 'yan sandan Najeriya ya fito karara ya nuna ɓacin ransa bisa yadda 'yan sandan ke keta hurumin sirrin 'yan ƙasa ta hanyar binciken wayoyinsu da kuma kwamfutocinsu. Inda ya ja musu burki ya ce daga yanzu abin ya isa haka dole su tsaya ga huruminsu na yaƙi da 'yan fashi da makami ko kuma masu garkuwa da mutane. Masana tsaro dai irinsu Dr. Yahuza Ahmed Getso na ganin akwai matakan da ya kamata ɗauka domin kawo gyara a wannan rukunai na 'yan sanda.
Abu na farko a tabbatar da cewa an canza tsarin da ake ɗaukar jami'an 'yan sanda da kuma tura su guraren aiki a rinƙa yin shi ba tare da nuna waɗanda suke da iyayen gida da kuma waɗanda suke shafaffu da mai da wanda kuma ba shi da kowa a kai kenan. Abu na biyu a ɗauki matakin ba sani ba sabo. Jami'an da ake kamawa da laifuka na 'yan sanda waɗanda suka aikata waɗansu ne a tabbatar da cewa kowane ne ko matsayin shi cewa an ɗauki mataki kuma an tallata wa duniya cewa wane ya aikata laifi kaza ga abin da aka yi. Sannan abu na uku, gwamnatin Najeriya ta sake lale ta yi alkawarin za ta yi gyara akan harkar tsaro. Sai daga cikin abubuwan da za ta yi gyara shine yin gyara a tsarin al'amuran aiki na 'yan sanda. A cikin shi kuwa akwai samarwa da su kansu 'yan sandan kayan aiki wanda ba su da shi. 'Yan sandan Najeriya ba su da makamai. 'Yan sandan Najeriya ba su samun horon da ya kamata su samu.
Daga bisani na ji ta bakin wasu 'yan Najeriya.
Wannan abu ne mai kyau da ID kawai a dai abin ji mafi yawan ID irin wannan tun daga 1999 akwai dokokin 'yan sanda da sai aiki ce an daina kuma sai za a zahirin gaskiya ba a daina ba. To wannan shine muke ji. Allah ya sa magana da ya faɗa yi CID ya yi bibiya ya tabbatar abin da aka ce an hana sun nan ba sa yi.
Ya kamata tsaya a ɓangaren za a ga irin abubuwa da ayyuka da sauransu akwai za a ga wani yana shiga aikin wani. Amma idan ya tabbatar da cewa an taka burki akan cewa su tsaya akan kaman ɓangaren farautar 'yan fashi da ɓangaren farautar marasa gaskiya da sauransu wannan abu ne mai kyau. Kuma wannan yana da matuƙar muhimmanci za a kawo za a ƙarƙashe ita kanta. Aikin ɗan sanda kuma za a samu ci gaba ya ce da aka yi gaskiya abin yana da matuƙar muhimmanci.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ba gaida Hassan Maina Kaina, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya sake dawowa da ci gaban labarai.
Wata kotun Amurka ta umarci gwamnatin Iran ta biya dala biliyan 1 da miliyan 400 a matsayin jan kunni da kuma diyyar barnan da ta yi wa iyalan tsohon ma'aikacin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI wanda ya ɓata yayin wata ziyara a wani tsibirin Iran a cikin watan Maris shekarar 2007. a hukuncin da aka zartar a makon da ya gabata. Alƙalin wata kotun gunduma ta Amurka, Timothy Kelly, ya ce ya tabbatar da shawarar da ƙwararru na musamman suka bayar cewa a baiwa iyalan Robert Livingston $107 million, kana ta kuma biya $1 billion da $300,000 a matsayin jan kunni. Wannan hukuncin shine matakin farko na nemar wa Robert Livingston adalci ba Amurken nan mai kishin ƙasa da aka yi garkuwa da shi kana aka gana masa ukuba na tsawon sama da shekaru 13 a cewar iyalan Livingston. Mai magana da yawun ofishin jakadancin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya bai yi gaggawar mai da martani ba yayin da aka tuntube shi domin a ji ta bakinsa. A ƙarshe, yarjejeniyar zaman lafiya ta ranar Asabar tsakanin gwamnatin Sudan da ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama ta janyo yabo da kuma adawa daga mutane da dama da wannan yarjejeniyar za ta yi tasiri a kansu kai tsaye. 'Yan Sudan da dama da suka halarci bukin sanya hannu a kan yarjejeniya a birnin Juba sun ce tattaunawar ta buɗe sabon babi ga mutanen jihohin Sudan ta kudu kamar Kurdufan da Darfur da kuma Blue Niles da aka mai da su saniyar ware. Mutizim Adam, mazaunin yankin Blue Nile, ya ce yarjejeniyar tana da matukar muhimmanci ga mutane da suka rasa matsugunan su cikin gida da suka sha wahala shekaru da dama ba tare da samun ilimi da kiwon lafiya ba. Zaman lafiyar za ta samar da yanayi mai inganci ga waɗannan mutane da suka rasa matsugunan su da masu gudun hijira da ke ƙasashe makwabta daman komawa gida. Za su kuma iya aiki a cikin gida da zai haɓaka tattalin arzikinmu, in ji Adam yana faɗa wa shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Tun bayan da aka soma baza jita-jitar cewa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan na kudurin sake tsayawa takara a zaben shekara ta 2025, masana shari'a da kundin tsarin mulki na ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan yiwuwar hakan, musamman bayan garan bawul na baya-bayan nan da aka yi wa kundin tsarin mulkin kasar. Jonathan dai ya yi takara a shekara ta 2015, inda shugaba Buhari ya kayar da shi a zaben bayan wa'adin mulkinsa ɗaya da kuma rabin wa'adin mulkin marigayi Umaru Musa Yar'adua da ya kammala a matsayinsa na mataimakinsa. Halima Abdurra'uf ta tattauna da barista mai nasara Kogo Umar akan wannan batu.
Matsayin tsarin mulki in muka dauki sashe na 130 har zuwa na 140 yayi bayani mai tsawo akan wannan magana. Tsarin mulkin mu baya da wani gargada akan cewa ba za a zabi mutum ya kasance so biyu ba, kuma ba za a rantsar da mutum ya kasance so biyu ba office. Zaben da aka yi ma Umaru Musa tare aka yi masa, bayan da aka yi masa Umaru Musa Allah ya dauki ranshi, aka rantsar da shi ya zama shugaban kasa rantsasse mai cikakken iko daidai da hurumi na sashe na 130 na tsarin mulki. To na biyu ya zo ya kara yin takara, aka kuma zabe shi ya kuma zama shugaban kasa. Saboda haka a demokradiyance ya riga ya gama kasan shi guda biyu, inda ba ana neman wani abin nan daban, kuma a yi gyara ga tsarin mulkin Najeriya da aka ce an canza wannan hurumi ba. Ba zai yiwu a rantsar da mutum so uku a matsayin shugaba ba a jamhuriyar Najeriya. Sanadin da tsarin mulki yake nan.
A san ko an cafka kuskure a batun barin tsohon shugaba Jonathan sake neman takara a shekarar 2015, barista mai nasara Kogo ya ce.
Wato abu ne wanda yake ana iya a kalubalance shi a kotu, kai abin da ake kira interpretation act, wato doka da ke zuwa ta yi fashin baki ta yi bayani. Idan ni ne alƙali akan wannan shari'a ta zo gabana, zan yi amfani da hurumi na sashi na 137 sakin sashi na 1 kuma inda ne bayani ba a cikin baka, zan amfani da wannan hurumi inda aka ce tun ba zai zama shugaban kasa da zai wuce so biyu ba.
Shi ma shugaban tsangayar koyar aikin lauya a Jami'ar Nile da ke Abuja kuma masani a fannin shari'a, Farfesa Shehu Zuru, ya bayyana nasa ra'ayi akan wannan batu.
Maganar da mutane suke dangantawa da kundin tsarin mulki sai yana ganin kamar mafi yawancin lokutan siyasa ce da kuma ra'ayi. Sabili da haka na farko an rasa da Goodluck Jonathan so biyu, to amma ya kamata kuma a dubi wani yanayi ne, domin idan za ka yi fashin baki a tanade-tanaden kundin tsarin mulki to dole kuma ka yi la'akari da yanayi.
Gyara fuska ga kundin tsarin mulki da shugaba Buhari ya rattabawa hannu a makon jiya ya hana duk wani mataimakin shugaban kasa da ya kammala wa'adin mulkin shugaba da ya zame ma mataimaki tsayawa takara fiye da sau daya. Kazalika duk mataimakin gwamna da ya kammala wa'adin mulkin gwamna da ya zame ma mataimaki ma haka. Akwai yiwuwar shugaban kasa ya kasa cika wa'adin mulkin sa akan kujera saboda dalilai na mutuwa ko murabus, wanda kuma hakan zai baiwa mataimakin sa dama ya kammala wa'adin mulkin kamar yadda mataimakin shugaban kasa a wancan lokaci Goodluck Jonathan ya karbi sabon rantsuwar kama aiki domin kammala wa'adin margayiyar Raduwa. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Halima Abdurrauf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Lokacin da tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama yake da kuruciyarsa, madafan ikon kasar Ghana ga baki ɗaya suna hannunsa, iya shin karansa babu babbaka. Muka gwamza da shi ya sha kayan da tun da aka fara ta wakil demokradiyya a Ghana, babu shugaban kasar da ɗan takarar shugaban kasar da ya sha kayi irin kayan da isha. In ka je ka duba shekara 1997 zaɓen da aka yi na Rawlings da Kufo, daɗin President Kufo, in ka duba percentage election da aka yi ya kusa 57%. Saboda shi wannan MPP suna wanga magana kullum, wani bai taɓa correcting su ba, ba gaskiya ba.
Yau shirin tsaka mai wuya zai mai da hankali ne a kasar Ghana, inda a ranar 7 ga watan Disamba na wannan shekarar, wato 2020, za a gudanar da zaɓe tsakanin manyan jam'iyyun kasar da suka hada da jam'iyyar MPP mai gwamnati wacce take mulkin kasar, da kuma jam'iyyar NDC wacce take babban yar adawa a kasar. Haka zalika su ma yan takara ne, manyan yan takarar sun hada da shugaban kasa Nana Akufo-Addo, wato mai ci a yanzu kenan, da kuma tsohon shugaba John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC. Abin da ke faruwa a wannan zaɓe shine, wato ba taɓa samun zaɓen ƙasar Ghana wadda ɗan takarar gwamnati yana kan mulki, sannan kuma abokin karawansa shi ma ya taɓa mulki ba. Ba taɓa samun haka ba sai wannan karo. Don haka zaɓen da za a yi wani karan batta ne tsakanin gagaruman ɗan takara guda biyu wanda su duka sun taɓa shugabancin ƙasa. Muna tare da Alhaji Ahmad Ayuba wanda yake shine wakili na jam'iyyar NPP mai mulki a Ghana. Sannan bayan haka muna tare da Alhaji Audu Arif wanda shi kuma shi ke wakiltar jam'iyyar NDC akan wannan shiri. Za mu ba malamai minti biyu-biyu, kowa ya mana shirfiɗan farko akan me kuke gani ƴan Ghana za su iya tsayawa a kai, ko su duba su zaɓi jam'iyyan ku su iya su sake kafa mulki. Bari mu fara da jam'iyya mai mulki ta NPP. Alhaji Ahmed Ayuba, gare ka.
Na farko, wannan zaɓen da za a yi na bana watan zaɓe ne wanda yake da muhimmancin gaske. Dalilin da isa yake da muhimmancin gaske shine, kaga tun lokacin da tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama yake da kuruciyarsa, madafan ikon ƙasar Ghana ga baki ɗaya suna hannunsa, iya shin karansa babu babbaka. Muka gwamza da shi ya sha kayan da tun da aka fara ta wakil demokradiyya a Ghana, babu shugaban kasar da ɗan takarar shugaban kasar da ya sha kayi irin kayin da isha. To dalilin da ya kawo haka ne kuwa, al'ummar Ghana bayan shekara 8 ƙarƙashin gwamnatin NDC sun gano cewa ba su da ƙwarewa, watan abinda ake nufi da ba su da ƙwarewa da incompetent, ba su san yadda ake tafiyar da harkar tattalin arziki ba, yadda ake tabbatar da cewa ƙasa ta samu bunƙasa, yadda za a yi talakawa sun samu sauƙin rayuwa, ɗalibai sun tafi makaranta yadda ya kamata, ma'aikatan gwamnati ana biyan su kan kari lokacin da ya kamata. To wannan duka da kuma cin hanci da rashawa wanda ba a taɓa ganinsu a ƙasar Ghana ba, wa'innan dalilan su ne isa al'ummar Ghana da suka jefa ƙuri'a suka yi buras da gwamnatin John Mahama suka watsar da wannan gwamnatin. To shekara uku da rabi ɗin nan da Allah da ikonsa yasa shugaban ƙasa na Nnamdi Dankwa Akufo Addo ya zama shugaban ƙasar Ghana. Al'ummar Ghana kansa sun ga canji. Sun ga canje-canje kala-kala, mun kawo abubuwa na canza rayuwa da kuma inganta rayuwa wanda tun da Ghana ta samu 'yancin kanta a 1957 zuwa yau ba a taɓa yin irin haka ba.
Mun gode Alhaji
Abubakar. An yi karamawo yadda ya kamata.
Yawa.
An samu shugabanci na gari.
To.
Ghana ta ɗauki a tabbata na gari yadda ya kamata.
Alhaji Abubakar, mun samu abin da ka samu minti biyu da ya kamata a ce ka samu. Don haka yanzu shi ka bar fage ka ba Alhaji Audu Arif shi kuma ya kawo mana me yake ganin jam'iyya ko kuma al'umman Ghana za su iya tsayuwa a kai ko za su duba su sake zabo jam'iyyar NDC ta dawo a kan ƙargan mulki. Alhaji Arif, bismillah.
Na farko Alhaji Ayuba ya yi wani magana, wannan maganan nan ba gaskiya ba ne, da ya ce tun da aka yi mulkin Ghana ba a taɓa samu shugaban da aka ka da shi kamar irin wannan zaɓen da aka yi na NPP ba gaskiya ba ne. In ka je ka duba shekara 1997 zaɓen da aka yi na Rawlings da Akufo, da President Akufo, in ka duba percentage election da aka yi ya kusa 57%. Saboda shi wannan NPP suna wanga magana kullum, wani bai taɓa correcting su ba gaskiya ba ne.
Wato kana zancin percentage kenan, ba ainihin ɗaiɗaikun vote ba?
Percentage wannan ba a taɓa yi ba. Aka san election kowane lokaci da percentage ake aiki da
shi. Ake haka.
Ba a aiki da yawan ƙuri'u. Saboda shi in ka ɗauki yawan ƙuri'u, kai ɗauki kai lissafi da shi, wannan kuka yi kuskure.
To bismillah, je da shafi daga.
Da vote da
yawa.
Saboda ake aiki ba a aiki da yawan ƙuri'u. Ka gani NPP in sun samu dama su yi magana, ba su da wani maganan da suke yi illa John Mahama, John Mahama, John Mahama. Ni ina ganin kamar yau ƙasar Ghana abinda muke nema shine abubuwa da dama da yake na gine-gine da ya kamata a yi, talakawa su samu sauki, shine kamar ginin wurin makaranta, ginin wurin ya sunan shi hospital inda za a je a samu kiwon lafiya da sauransu. Irin wannan abubuwan nan shi John Mahama yake yi. Amma ka duba Afirka, abin da ya dame mu ne a ce an sa kuɗi a jihunmu, ba mu damu da a ce an yi gine-gine an gyara ƙasa ba. John Mahama ya ɗauki irin ra'ayin Kwame Nkrumah ne. Kwame Nkrumah nashi ne a gyara ƙasan. Ƙasan nan abubuwa ya zo in ya so jama'a su huta. Bai damu da a ce a sa kuɗi a jihun talakawa ba. Gani yake yi kaman in aka yi wannan abin nan, talaka ka samu sauki, ka iya kai abin da za ka yi, ka samu wani abu ka sa a jigo. Don ɗauki misali, in ba ka da wutar lantarki, kana ɗinki, ɗinkin zamanin da za ka yi, da ƙafa za ka ta takawa. Amma in aka kawo maka wutar lantarki, kana iya ka yusu wannan lantarkin nan, ka ɗauki ka yi aiki da shi, ka iya ka samu kuɗi fiya ka, ka taka ƙafa ka ɗauki ka yi ɗinki da shi. Abin da ke kan ra'ayin John Mahama
kenan.
Abin da ya sa yaranci kuɗi.
Kai kokari ka datsa aya saboda lokacinka ya kai.
To lokacin abin da shi ya sa mu John Mahama ya sa mu ido kenan. Amma su NPP nasu ne a ɗauki a yi a yusu kuɗi a sa kuɗi cikin ajihu su su ci. In ya so kuma su ba jama'a su ci. Saboda shi in ka duba yau abubuwan da ke tafiya, corruption da ke tafiya cikin ƙasar Ghana ba a taɓa yi ba tun da aka yi duniyan
Ghana. To mun gode ƙwarai da gaske.
Ba sai a daga baya kuma na kodi magana.
To shi kenan. Alhaji Ayuba, ka ce kana son ka yi wani martani, shi yasa muna kana da minti ɗaya ka yi martani.
Na'am. Kagan farko yana musu akan cewar watan zai mana wani turanci wato yadda suka saba yi idan watan a ci gaba da wurin da jama'a, yana cewa wai akwai wani percentage ko meye. Mu abin da muka sani al'ummar Ghana masu jefa ƙuri'a sama da miliyan 1.4 ne suka jefa mana ƙuri'a ta zarar da muka bayar na aro kenan. Shi yasa su daina wannan wani lissafin turawa suna wani percentage da me, mu ba mu san wannan percentage ba. Abin da muka sani al'ummar Ghana wa'anda suka jefa ƙuri'a, mu abin da muka sani kenan. Na biyu, ina cewa kullum muka tashi ba mu da wata magana sai dai mu rinka maganar John Mahama. Dole ne mu yi maganar John Mahama saboda ya yi shugabancin kasar nan. Kullum idan kuka tashi kuna magana iya campaign sai iya magana tafkan watan nan da wata uku kenan da ibar garin mulki. Ya bar garin mulki wurin shekara uku kenan, shekara hudu kenan, shekara takwas iya mulki. Saboda haka dole ne a nemi tarihinsa.
Alhaji Ayuba ya yi shekara hudu da watanni biyar ya yi.
Gatar da aka nuna masa a ƙasar Ghana ya nuna rashin ƙwarewarsa da incompetence sa, dole ne a rinka nuna tunasar da shi ko ne mishi akan wannan.
Alhaji Ayuba yawa. Alhaji Ayuba bari kai ka riga ka maida martaninka bari mu ci gaba da abinda muke so mu duba.
Akwai sauran martani
amma ka yi hakuri, lokaci ne, mun baka kuma daman da zaka shigo kai wata maganar. Bari mu duba kaka da mu bari mun shiga daga wannan insha Allah, don baka ba mun sauran maida martani kuma akwai abubuwan da ya kamata masu saurare suna so su ji su sani. A kwarai kuwa zaka maida martani. Abinda muke so mu duba, Alhaji Audu Arif, na barka maida martaninka, amma da farko da yake kowace jam'iyya ta taɓa yin mulki ta yi an gani, haka ma su 'yan takarar sun taɓa mulki, kama shi shugaban ƙasa bai ci yanzu Nana Akufo Addo da kuma John Mahama duka sun taɓa mulki aka gani. To bari mu duba yanzu menene John Mahama yake da shi sabo da zai kawo ya nuna ma mutanen Ghana don su iya su zaɓe shi a wannan zaɓen da za a yi ranar 7 ga watan Disamba. Amma kana da minti ɗaya ka maida martani, sai ka ɗora minti ɗaya kan wannan abin da na tambaye ka, me John Mahama zai kawo sabo.
Tuwa gaida Baba Yakubu Makeri da ya gabatar mana da shirin tsaka mai wuya na yau. Kafin mu yi sallama, ga baban ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
To Murtala, a takaice, kamuwa da coronavirus da shugaban Amurka Donald Trump yayi ya sake karkatar da yakin neman zaben Amurka akan batun annobar kasar da take kan gaba wurin yawan kamuwa da cutar da sama da mutum miliyan 7,400 da kuma mace-mace sama da 209,000 a cewar jami'ar John Hopkins. Wakilin muryar Amurka Brian Pardon ya faɗa cewa Amurkawa na bayyana mabambantan ra'ayoyi yayin da wasu ke tausayawa shugaban ƙasar, wasu kuma na zargin shugaban ne da yi wa annobar rikunsa kainan kashi da kuma rashin biyewa sharuɗoɗin lafiyar jama'a. Hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta faɗa a jiya Litinin cewa COVID-19 ka iya yaduwa ta iska, ganin yadda kwayar cutar na iya dadewa cikin iska sa'o'i da dama, kamar yadda ƙwararru ke bayyana damuwa akan kiwon lafiyar jama'a da cewa yana yiwuwar cutar na yaduwa ta iska. Shawarar CDC na zuwa ne makonni biyu bayan da hukumar ta wallafa wani labari daga baya ta sauke game da irin wannan batu da ya tada muhawara akan yadda cutar ke yaduwa. A cikin bayanan na jiya Litinin, CDC ta ce akwai shaidar da ke tabbatar da mutane da suka kamu da COVID-19 ka iya yaɗawa sauran mutane da suka ba su nisan taki 6, amma a cikin wuri da babu hanyar da iska ke fita. Sama da fursunonin mayakan jihadi 100 ne aka sake a ƙasar Mali a cikin wata musayar da aka yi da wani ɗan siyasa da kuma wata ma'aikaciyar jin kai 'yar Faransa. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya faɗa cewa an tattauna batun sake madugun 'yan adawan Mali Sumaila Sise da ma'aikaciyar jinkan ƙasar Faransa Tofaya Petronin ne a ƙarshen mako.
To da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama, muna mika gaisuwar ta'aziyya ga Madam Comfort Umaru da iyalan Group Captain Willie Umaru mai ritaya baki daya, wanda Allah ya yi wa cikawa ƙarshen mako. Za a kuma yi jana'izarsa a yau bayan addu'ar rakiya a majami'ar Ekwa High Court na Rai da ke Kaduna. Allah ya bada dangana, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu kama madadin dukkan abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Dodone da ya haɗa mana sautin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ma'assalamu.